الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 5 ga watan Rajab shekara ta 1436 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 24 ga watan 4 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata. To, tambayar ɗan uwa, wai menene bambanci da laƙabin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ma Annabi Isa alayhi salam cewa Al-Masih, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin. An gane ko? Kamar yadda can Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al masihu ibn Maryam, da can kuma fadarsa innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. A waɗannan ayoyi gaba ɗaya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ambaci Annabi Isa alayhi salam da wannan suna, ko mu ce da wannan laƙabi, cewa sunan shi Al-Masih. To, can kuma a cikin sunna ingantacciya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci Dajjal cewa shi ma sunan shi Al-Masih, kamar yadda hadisi ne sahihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna rabbakum laysa bi'awar wa inna al-masih ad-dajjal a'awar al-ayn al-yumna ka'anna aynahu inabatun qafiya aw kama qala. Manzon Allah yake cewa inna al-masih ad-dajjal, kusan da cewa al-masih ad-dajjal tacaccen makaryaci. Manzon Allah ya ce a awarul aini yumna, a farko da ya ce inna rabbakum laysa bi awar, kusan da cewa ubangijinku ba mai ido ɗaya bane, domin Ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da cewa yana da idanu waɗanda suka dace da girmansa, wanda nassi na Al-Qur'ani ya wuce a lissafa na daga cikin su wali tusna ala aini da fadarsa tajribi a'yunina jaza'an liman kana kufur. Haka kuma a cikin sunna zaka samu hadisi sun wuce a lissafa, ɗaya daga cikin su shine wannan hadisi. Manzo Allah ya ce inna rabbakum laysa bi'awar, lalle ubangijinku laysa bi'awar ba mai ido ɗaya bane. Idan aka ce al'awar, wato shine shafewar gani ido. Idan aka ce al'awar, namiji kenan mai ido ɗaya. Idan mace ce ce sai a ce al'aura, ma'ana mai ido ɗaya mace kenan. Shine sai manzo Allah ya ce wa innal masihad dajjala, lalle al-masih ad-dajjal tacaccen makaryaci manzon Allah yace a awarul ainil yumna wato mai shahishin ido ne wanda yake na dama ma'ana idan shi na dama a makarci yake ka anna ainahu ila batun qafiya manzon Allah yace idan sa dayan kenan manzon Allah yace ka ce wato kwayar inabi ce qafiya wanda take kenan tani na tabulsu to a takeice anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci dajjal da cewa al-masih to dan haka malamai suke cewa akwai wato al-masihu bil khair kuma akwai al-masihu bil shar an gane ko al-masihu bil khair shine annabi Isa alaihi salam dan haka kasancewar shi dajjal malamai suka ce an ambace shi da cewa al-masih in ma ya kasance domin idan sa wanda yake na dama a shahi yake kenan min kalimatin masih kamar al-masih shine ma'ana shafi abu an gane ko dan haka wasu malamai suka ce an kiraye shi al-masih domin idan sa na dama a shafi yake wasu malamai suka ce an ambace shi al-masih domin kasance mina siyaha kenan domin zai zagaye duniya gaba ɗayanta a cikin kwana 40 kowane gari wato domin kowane gari a duniya gaba ɗaya idan da jiya ya bayyana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato sai ya saka kafarsa banda Makka da Madina su kadai ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai ba da jihar izinin shiga cikinsu domin akwai mala'ikun da suke gadi game da dukkan wasu hanyoyi na Makka da Madina to don haka malamai suka kuma a cikin kwana 40 ne zai zagaye duniya illa kasancewar waɗannan kwanuka 40 akwai yinin da tamkar shekara yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wasu malamai suka ce a sababin haka ne aka ambace shi da cewa al-masih min siyaha to haka shi ma annabi Isa alaihi salam wasu malamai sun yi bayanin cewa an ambace shi al-masih saboda asinuna an ciro ne daga asiyaha ma'ana domin annabi Isa yana yawo a cikin duniya ma'ana yana yawo a lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko shi to dan haka dai wannan duka daga bi ne illa kasancewar shi wancan al-masihu bishar yake shi dajjal shi kuma wannan al-masihu bil khair darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul buyu mun gama babi na 19 baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idan mai saye da mai sayarwa suka yi bayani mai gamsarwa game da cinikin da za su kulla walam yaktuma ba su ɓoye wani aibi a cikin cinikinsu wa nasaha suka ma junansu nasiha menene zai biyo baya ita ce albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ciniki wanda a farko mala ya gabatar mana da wani ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsakanin shi da wani sahabi shine Al-Adda ibn Khalid wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayar masa dabawa ne manzon Allah sai ya rubuta masa takadda abinda takaddar ta kunsa shine cewa wannan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayar ma Al-Adda ibn Khalid manzon Allah yace cinikin musulmi daga musulmi dan uwansa wanda wannan yana nuna mana asali game da cinikayya tsakanin mu'minai shine yin gaskiya ba tare da rufa-rufa da goyon aibi dole ne musulmi ya fito fili wato ya bayyana ma dan uwansa musulmi hakikanin lamarin cinikin da za su yi in kai mai kaya ne ka bayyana hakikanin kayanka kai mai kudi wanda zaka saya kai bayani wanda yake gamsashe shine manzon Allah yace bai'al muslimi minal muslim cinikin musulmi ga musulmi dan uwansa kaga wannan yana nuna mana ashe yaudara ba dabi'a bace ba ta musulmi shine manzo Allah yace masa la da'a wala khubsata wala ga'ila a wannan ciniki manzo Allah yace la da'a ba maganar wani aibi da za a goye wala khubsa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma babu wani mummunan hali wato da za a goye maka tattare da shi wannan bawa manzo Allah yace wala ga'ila wato kuma ba maganar bugun hanci an gane ko shine kalima ta ga'ila kamar yanda wasu malaman suka faɗa suka ce an ciro ta ne daga al-gila ko kuma al-gitiyan kamar yanda larabawa suke faɗa igtalani fulan izahtala bihilatin yutliku biha mali larabi yakan ce igtalali fulan ma'ana wala ya min kisan gilla ma'ana ya bugi hanci na lokacin da yayi masa wayo da dubara domin ya hallakar masa da dukiya dan haka shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa hakikanin wannan ciniki kenan zahirin abin da yake tattare da wanda shine yace la ga'ila yace la da'a wala khubsata wala ga'ila to haka ake bukatar musulmi in zai sayar ma dan uwansa musulmi wani abu ya fito fili ya masa bayani ni dai wannan abu da zan sayar maka misali wannan baburkin na tabbata kenan motar kin shi lafiya kalau ne kazan shi lafiya kalau ne kazan shi lafiya kalau ne iya abin da ya bayyana gare ka abin da ya buya wannan kuma sai a bar ma Allah to shine anan ko malam ya shigo da asar na Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai lokacin da aka ce masa inna ba'dan nakhasina yusammi ariya Khurasan wa Sijistan fa yaqulu ja'a amsi min Khurasan wa ja'a al-yawma min Sijistan fakare hahu karahatan shadida aka ce ma Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai wanda dai ne daga cikin tabi'ai domin almajiri ne na Abdullah ibn Mas'ud aka ce masa ai wasu daga cikin dillalai an-Nakhasin jami'i ne na Nakhas in aka ce Nakhas shine dillali lalle wasu daga cikin dillalai wato sukan ambaci turakunsu sai su ce ariya Khurasan wannan turaku wato sunanta kenan Khurasan wannan turaku sai a kiraye ta da cewa sunanta Sijistan haka suke ambatar turakunsu wato da sunaye waɗanda suke daban-daban idan aka ce turaku a Hausa jami'i ne na turke in aka ce turke inda ake daure dabba kenan dillali sai ya ambaci wannan turakun nashi sunanta Khurasan wannan sai ya ambaci ta sunanta Sijistan idan aka zo kasuwa aka kawo dabobi sai kaji yana cewa ja'a amsi min Khurasan jiya wannan aka kawo su daga Khurasan to shi mai saya sai ya yi tsammanin cewa waccan ƙasa ta Khurasan daga can ne aka kawo shi kuma wannan nau'i ne na yaudara an gane ku dan ya dau hankalin kenan mai saya shi yayi tsammanin waccan Khurasan din ake ne saboda wurare ne waɗanda sun shahara da dabbobi waɗanda suke wannan kyawawa waja al-yawma min Sijistan sai kaji an ce wannan yau ya iso daga birnin Sijistan shi kuma me yake nihi da Sijistan waccan turaku tashi ba Sijistan waccan ba shi ne da aka faɗa masa haka fakari hahukara hatan shadida ya kyamaci haka kyama wadda take mai tsanani me yasa saboda akwai nau'i ne yaudara akwai nau'i ne yaudara ka fito fili ka faɗa masa hakikanin al'amari yanda yake amma irin wannan ɗaukan hankali ne jan hankali ne ga shi abokin saya so da yawa zaka ga waɗanda suke masu sayar da kaya sukan yi irin wannan yaudara in suka fahimci cewa masu sayan kaya sun fi son kayan da suka fito daga jiha kaza to sai su ringa jan hankalin mutane jiya a kawo kaya daga wuri kaza ai wannan kayan daga wuri kaza suka iso alhali ƙarya ce kwa an gane ku ƙarya ce ba daga nan a kawo kayan amma za su faɗa su ce ai daga gari kaza a kawo su to wannan wasu wani abu ne wani salo ne na daban wurin ne ake ambatan shi da wannan suna amma ne ake nihi dan a dau hankalin shi mai saya a nuna masa cewa daga can kayan suka zo alhali ko ba daga can suka zo shine malam sai biyo baya da hadisi na Uqba ibn Amir Allah ya karra masa yadda yake cewa la yahillu limri'in yabi'u sil'atan ya'lamu annabiha da'an illa akhbara wato baya halatta ga mutum musulmi ya sayar ma wani kayan sa sawa'un musulmi ne zaka sayar ma ko arni ne zaka sayar ma yace ya alamu annabi hada an kuma ya san da cewa kayan shi yana da aibi illa akhbarahu face sai ya bashi labari a matsayin ka na musulmi in zaka sayar da kayan ka sawa'un musulmi ne zaka sayar ma ko arni ne zaka sayar ma to bayya halatta ka sayar masa da wannan kayan matukar ka tabbata yana da aibi sai ka gaya masa kayan nan da zan sayar maka wani ga illar da tasa zan sayar da shi saboda yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da laifi kaza da kaza kwata kwata sai ka zana masa in ya ga damar sa yayi sai shi da halin shi amma ka koye masa wani laifi ka ki gaya masa wannan haramu ne duk abin da ka samu a cikin wannan ciniki haramun ne kaci kuma ubangiji subhanahu wataala zai shahi albarka kamar yanda hadisin da malam yazo da shi a babban hadisin Hakim ibn Hizam Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa manzon Allah yace albayyani me saye da me sayarwa kalima ta albayyani albayyani asalinta albayyani an gane ko kuma me ake nihi da albayyan wato shine kenan albayyu wal mushtari da me sayarwa da me saye manzo Allah yace bil khiyari suna kan zabi in ma azartar da ciniki ko a fasa malam ya tafarraqa matukar ba su rarraba ba da gangan jiki wannan shine ake kiran sa khiyarul majlis idan na shiga shagon ka na sayi kaya ko awa nawa zan yi a cikin shagon ka matukar ban fita ba ina iya cewa na fasa wannan ciniki kai ma kana iya cewa ka fasa ni da nace na fasa ba laifi ba nayi kai mai kaya da kace ka fasa wannan ciniki ba laifi ba kai domin shari'a ce ta bamu wannan dama khiyarul majlis kamar lokacin da muka hadu a nan kuka kulla ciniki kai da dan uwanka kafin a gama karatu a tashi kana iya cewa ka fasa shi ma yana iya cewa ya fasa amma matukar an gama karatu an watse ka tafi gida ya tafi ba maganar ka dawo ka ce ka fasa ko shi ya dawo ya ce ya fasa an gane ku malamai suka ce anan hikima rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala game da bayan sa domin so da yawa ciniki yakan kullu ka ce ka saya ko ya ce ya sayar maka ba tare da yayi tunani ba inda zai tsayaye nazari sai ya ga cewa wannan kaya bai kamata ba a ce ya sayar maka da su ko kuma ya sayar maka da su akan wannan farashi kai kanka mai saya so da yawa kakan ce ka saya amma sai zuwa jimawa sai kai na dama dama ma baka sayi wannan abu ba me yasa saboda ka tuna akwai inda zaka samu wanda yafi shi kyau ko wanda yafi shi rage dan haka shari'a sai ta bada damar kana iya bude wannan ciniki kafin a rarraba shine yace malam ya tafarraqa aw qala hatta ya tafarraqa wannan ko kwanto ne aka samu daga marwayi shine yace malam ya tafarraqa matukar ba su rarraba ba ko kuma hatta ya tafarraqa ai ila an ya tafarraqa har zuwa lokacin da za su rarraba kenan mutum yana da zabin yace ya fasa fa in sadaqa wa bayyana manzo Allah yace idan suka yi gaskiya a cikin cinikin su wa bayyana suka bayyana haqiqanin lamarin su shi mai kaya ya bayyana halin kayan sa cewa ga iya abin da ya sani haka nan shi mai sayi ya bayyana haqiqanin kenan kudaden sa ma'ana kudaden da zan baka to ba sefa bace ba naira ce zan baka ba sai an gama ciniki baka ce a babu sefa a waje na sai naira kuma haka in naira ce ma zaka ba su dole ka bayyana masa kai gaskiya ka bayyana masa cewa a yau dai kaza da kaza ne ake canji ka gaya masa kenan yanda canji yake karka rage karka kara manzo Allah yace burika lahuma fi bai'ihima za a sanya albarka a cikin cinikin su a irin wancan lokaci kudaden da ake amfani da su zinare ne da azurfa so da yawa akan kawo zinare wani yana da gani ko azurfa wata tana da gani wata ba ta da gani kenan anan dole ne sai ka masa bayanin kudin ka kudi ne wanda yake tacecce sai ya ce wa in katama wa kazaba idan ku suka sake suka koye aibi wa kadhaba suka ma juna kariya. Maza Allah ya ce muhikat barakatu bai ihima, za a shafi albarkar cinikinsu. Kai da ka sayar da kaya, wannan kudade ba za ka amfana da su, Allah zai jefa asara da halaka da tabewa a cikinsu. Me yasa? Saboda kai kariya a cikin cinikinka, kuma ka boye aibi, in ma ya kasance ka boye aibi ko kuma kai kariya. Mutum yakan iya sayar ma da kaya ya boye aibi, ko kuma ya sayar maka da kaya ba su da aibi amma ya yi kariya. Ka kan iya tambayar shi, wannan kaya an taya? Ba a taya ba, sai ya ce an taya kaza. Ko kuma kasancewar ka masa magiya, ka tambaye shi kayan nan wani nawa yake a wajenka, sai ya ce jika goma, alhali shi ko jika takwas sai su wuce. Kaga anan bai faɗi gaskiya ba. Shi ne anan manzo Allah yake cewa idan suka wato koye aibi suka ma juna ƙarya, manzo Allah ya ce muhikat barakatu bai ihima, za a shafe albarka wato ta cinikinsu. To don haka anan wasu malaman suke cewa shin wai ita albarkar idan aka samu sharadi daga ɓangare ɗaya ya cika, ɗayan bai cika ba, shin shi wanda ya cika sharada zai samu albarkar, ko kuma gaba ɗaya, ma'ana gaba ɗayansu za a shafe albarka? Ma'ana kai da za ka saya kai gaskiya a cikin al'amarinka, amma shi wanda zai sayar ma da kaya sai ya ɓuye ma aibi. Zahirin hadisi malamai suka ce duk wanda ya cika da sharadi kenan Allah zai saka albarka a cikin cinikinsa, in kai gaskiya ka bayyana hakikanin al'amarinka. Wasu malamai suka ce shi'umcin wancan rashin gaskiya ta ɗayan takan iya shafar ɗayan. An gane ko? Ma'ana a sanadiyar ɗaya daga cikin masu ciniki, mai saye ko mai sayarwa, in ɗaya ya yi rashin gaskiya, to wannan rashin gaskiya takan iya janyo asara a kansu gaba ɗaya. Illa kasancewar zahirin hadisin na nuna cewa duk wanda ya yi gaskiya Allah zai saka albarka a cikinsa. In ma kasancewar shu'uncin ɗayan ya shafi ɗayan, shi wanda ya yi gaskiya yana da ladan yin gaskiya a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko da kasancewar shu'uncin wancan ya shafe shi. Haka shi ne malamai suka ce wannan hadisi yana nuna dukkan wani abu da bawa yake bukata, yake kauna game da al'amari wanda yake na duniya, to ba zai same shi ba, dole sai ya biyo ta hanyar da ake samu, ita ce hanyar da shari'a ta shar'anta, sai ka yi gaskiya a cikin lamarinka. An gane ku? Don haka ba tarin dukiya ba shi ba ne, iya abin da ake fata albarka. Ba yawan sayar da kaya shi ne albarka, a'a, yin gaskiya a cikin kasuwa shi ne albarka. Za mu tashi babi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بيع الخلد من التمر. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى هو بن سعيد القطان عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نرزق تمر الجم وهو الخلد من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. ما لن الله يجيكن سكي فدا ونن بابيني ونكي بياني كما دا أبن دي زودك من زمان الله صلى الله عليه وسلم na halaccin sayar da gaurayi na dabino. Idan aka ce al-khil, wato shine gauraya, nau'ika wato na jinsin abu wanda yake guda, kamar yadda dabino kala-kala ne. Akwai wanda yake tacicci na ƙwarai, sannan akwai wanda yake kuma lalatacci. To idan aka gauraya su, wanda kai kanka mai saya idan ka kalla ka san dabinon nan ba nau'i ɗaya ba ne, nau'ika da dama ne aka haɗa, akwai mai kyau akwai mara kyau. In ma mai kyau ya yi rinjaye ko kuma mara kyau ya yi rinjaye, kana gani da idanka. To shin ya halatta a sayar da wannan dabino ko baya halatta a sayar da shi? Kamar yadda misali a nan hatsi ne akan sayar da shi, to amma wani lokaci sai a kawo dawa sai a gauraya, hatsin da ake kira shi dawa. Dawa kai mai saya ka san ba hatsi ba ne zalla, ga dawa an gauraya masa, shin ya halatta shi wanda ya gaurayan ya sayar ko ba ya halatta ya sayar? To shi ne a nan malam ya shigo da hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ke fada yake cewa kunna nurzaqu tamral jami'i, wato mun kasance akan bamu wato dabino wanda yake gauraye. An gane ku, wannan kuma galibin abin da ake kawowa ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato na dabino kafin wanda yake na zakka, kafin kuma dabino wanda yake na haraji, ma'ana wancan gonakai nasu wanda suka riba ce ta zama ganima a kai bar. Domin kasancewar mun yi bayani a baya, duk kasar da musulmi suka je suka ci ta da yaki, gaba ɗayan masu wannan ƙasa da matansu da bayansu duk wanda aka riba ce sun zama bayi, da gidajensu da gonakansu gaba ɗaya wannan sun zama ganima ga musulmi. Musulmi za su kasa gonakansu da gidajensu, to anan kasancewar kenan ana iya bara musu gonakan su je su noma. Idan suka noma za a yi yarjejeniya, in kuka noma a lokacin da aka girbi wannan amfani kuna da kaso kaza kenan, musulmi waɗanda suke da gonakan wannan suna da kaso kaza. To wannan shine galibi ake kira da haraji, wanda a Hausa ake cewa kuɗin haraji kenan. To shine akan kawo waɗannan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya karaba ma waɗanda suke mabukata. To an kawo dabino na gona kaza kala kaza ne, na wuri kaza da aka kawo shi kala kaza ne, na wuri kaza da aka kawo shi kala kaza ne, kaga duka ca kuɗa shi ake a hada shi wuri ɗaya domin dukkan su kayan zakka ne ko kuma dukiya ce ta haraji, wanda suka cancanta a basu su ne mabukata. To shine anan Abu Sa'id yace kunna nurzaqu tamral jami'i, mun kasance akan bamu, wato shine dabino wanda yake gauraye, shine yace wa huwa al-khildu min at-tamr, wato shine gauraye wanda yake na dabino kenan, da mai kyau da mara kyau. Wa kunna nabi'u sa'in bi sa'in, mun kasance mukan sayar da wato tiya biyu a bamu tiya daya, sa'i biyu muke badawa a bamu sa'i daya. Shi lafazin sa wani ma'auni ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shi sa yana daukan gwalgwadon mudu hudu, wanda mudu hudu kusan tiya ce tamu, illa kasancewar tiya wanda muke awo da ita ta dara shi kadan. Shi mudu hudu idan ka zuba kamar girgijen tiya ne, amma mu kuma awon da muke ma tiya anan kenan sai ta yi suru. Idan aka cika ta ta yi suru kenan ta wuce mudu hudu, ta wuce sa'i guda. To haka suke kenan, misali sai su ba da tiya biyu na wannan gaurayen dabino, sai a dau tiya daya na tacaccen dabino wanda yake zababbe kyakkyawa sai a basu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga haka, manzon Allah sai ya ce da su la sa'in bi sa'in, manzon Allah ya ce baya halatta sayar da sa'i biyu bi sa'in da sa'i daya, ma'ana baya halatta ka ba da tiya biyu a baka tiya daya. Kamar misali da abin da muke nomawa a nan hatsi, kaga ai akwai hatsi wanda yake tacacce, akwai kuma hatsin da ake kira shi shibra, kankanan hatsi. To wannan shibra baya halatta ka ba da tiya biyu a baka tacaccen hatsi tiya guda, baya halatta ka ba da tiya biyu wato na shibra a baka tiya daya wato na hatsi. Inda a ce jinsi ya saba dawa ce, ya halatta ka ba da dawa tiya biyu a baka hatsi tiya ɗaya, domin dawa daban hatsi daban. Amma hatsi duk inda yake ɗaya ne, da wanda ake ce masa ɗan da margu, da wanda ake kiran shi zango, da wanda ake kiran shi shibra da sauransu, dukkan shi hatsi ne, bai ya halatta ka ba da tiya biyu a baka tiya ɗaya. Haka nan ita dawa akwai wanda ake kiranta janjare, wanda in an yi tuwo da ita zaka ga yayi jajjawur. Akwai dawa kuma wadda take fara, akwai dawa wadda ake kiranta kaura, gaba ɗayan su wannan dawa ce baya halatta ka ba da tiya biyu a baka tiya ɗaya, domin dukkan su jinsi ɗaya ne. Kenan shine anan manzon Allah yace la sa'in bi sa'in, yace baya halatta a yi cinikin sa'i biyu da sa'i ɗaya, ma'ana baya halatta ka ba da sa'i biyu a baka ɗaya. An gane ko? Don haka wannan shine dalilin da yake nuna cewa duk abinci in za a yi ciniki, to bayya halatta in jinsi ɗaya ne a yi fifiko, dole sai dai a yi daidai wa daida. dole sai dai ayi daidai wa daida. Sai yace wala dirhamaini bi dirham, wanda Allah yace kuma baya halatta a sayar da dirhami biyu da dirhami daya. Me yasa? Saboda ita kanta azurfa wato nau'ika ce, akwai wata tafi wata, to bayya halatta ka ba da dirhami biyu wato na azurfa a baka dirhami daya. Me yasa? Saboda jinsi ɗaya ne, duk inda azurfa take jinsi ɗaya ne, duk inda zinare yake jinsi ɗaya ne, bayya halatta a yi fifiko, bayya halatta a yi fifiko. Amma in jinsi ya saba, fifiko yana halatta amma jinkiri baya halatta. Inda a ce misali cinikin zinare ne da azurfa za a yi, ya halatta a baka dirhami ɗari ka ba da dinare goma na zinare, ko dirhami ɗari za a baka ka ba da dinare ɗaya na zinare, wannan duka ya halatta. Ka ba da dinar ɗaya a baka dirhami ɗari, wannan duka ya halatta. Kamar misali mun yi bayani a baya cewa duk inda sifa take ɗaya ce, wanda da zanen sifa yana da bambanci, kasancewar cadi nau'in kudin su sefa ne, kamaru nau'in kudin su sefa ne, niyar nau'in kudin mu sefa ne, to da sai ka ga jika ta kamaru ana sayar da ita dala 100 ana, ana sayar da ita dala 100 ana. Amma ka je difa ka gani, difa su kashe kudin Najeriya naira, su kashe sefa ta Niyar, kuma su kashe ta cadi, su kashe ta kamaru da sauransu. To da anan cinikin da ake misali in jika ta kamaru ce ba a baka jika guda tana, dole ciniki za a yi sai dai a rage, in ma a baka dala 100 ko a baka 150 ko a baka sama da haka ko ƙasa da haka. To duk sefa-sefa ce baya halatta wato a yi fifiko a cikinsu. Amma misali cinikin sefa da naira ne, ya halatta misali a yau a ce ana canji 355 a jika guda, in ce a ni ba na bukatar haka, sai dai in ka sayarun 360 ko 365 ko 370. In jinsin kudi ya saba fifiko ya halatta amma jinkiri ba ya halatta. Shine anan ya ce wala dirhamaini bi dirham, domin lafazin dirham kudin da ake kerawa da azurfa, kamar yadda in aka ce dinar kudin da ake kerawa da azurfa da zinare. Shine anan manzon Allah ya ce wala dirhamaini bi dirham, wato baya halatta sayar da dirhami biyu da dirhami ɗaya. Me yasa? Saboda din jinsi ɗaya ne. To a takaice anan wannan hadisi malam ya zo da shi don kada wani ya fahimci cewa idan an gaure mai kyau da mara kyau cewa baya halatta a sayar, inda yin haka laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai gauraya ba, saboda dabinan dauka ne ake a basu, kuma ciniki suke su je su ba da wannan gauraye tiya biyu a dau tiya ɗaya wanda yake tacece a basu. Kenan, dan haka in za a gauraye da mai kyau da mara kyau, a bayyane in mai saya ya zo zai iya sanin cewa wannan gauraye ne, to wannan ba laifi ba ne. Amma na haka a gauraye mai kyau da mara kyau a sanya a cikin buhu, idan mai saya ya zo kawai a buhu zai saya ba tare da ya gani ba, to wannan haramu ne, domin akwai albushi. In kuma za a gauraye mai kyau da mara kyau yanda mai saya ba zai iya bambantawa ba, shi ma wannan haramu ne. Kamar misali dawon gura wanda yake kwanan ne, sai a zo a haɗa shi da wanda yake sabo a yau, a gama a cakuɗa a kirɓa su a sake cirawa, wannan ka ga mai saya in ya zo ba zai iya bambantawa ba, zai yi tsammanin cewa wannan kawai ne yau ne, to wannan haramu ne, baya halatta kwata-kwata. Amma wannan hatsi ne nake sayarwa, sai na kawo dawa, sai na gauraya, na zuba a kan tabarma, idan ka zo daga ka kalla ka san dawa dawa ne, ya halatta ka saya, ni kuma ya halatta in sayar. Amma in haɗa hatsi da dawa, ko hatsi mai kyau tacicci da shura, in sanya cikin buhu, to wannan kwata-kwata baya halatta. Ko kuma in kawo shura in sa, yanda shi mai saye ba zai iya bambantawa ba, ya ce wannan hatsi ne tacicci ko gauraye, to wannan baya halatta domin akwai algishi. Don haka wannan kenan hadisin asali ne, wanda yake nuna mana gauraye wannan ya halatta kenan, matukar shi mai saya zai iya bambantawa, saboda dabino ne mai kyau da wanda yake mara kyau wato a gauraye, kenan shi mai saya yakan iya ganewa. Kenan anan in ma ciniki za a yi baya halatta, kenan a bada tiya biyu, sannan a bada wanda yake kyakkyawa tacicce tiya guda. باب ما قيل في اللحام والجزار قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثني شقيق وابن عبد الله أنا أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لي غلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد أرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na bayani game da halaccin sayar da nama da kwawa ma'ana al-laham shine mutumin da sana'ar shi shine sayar da nama an gane ku domin kalmar an ciro ta ne daga al-laham idan aka ce al-laham ai ba'i'ul laham ma'ana mai sayar da nama Al-jazar shi kuma an ciro shi ne daga al-jazara in aka ce jazara shine kwawa in aka ce al-jazar kenan mahauci shine anan malam yazo da hadisin Abu Mas'ud shine Uqba ibn Amir Allah ya kara masa yadda yake cewa ja'a rajulun min al-ansar wani mutum daga cikin mutanen Madina yukuna Abu Shu'aib ana masa kinaya Abu Shu'aib wanda ita kinaya bayan kana da suna wanda yake naka wanda aka rada maka to akan iya maka kinaya domin ita kinaya ana yin ta ne domin girmamawa duk wanda ba a son kai tsiye a kama sunan shi wanda kasancewar a wancan lokaci idan aka haifi da akan sanya masa suna ai masa kinaya kuma ai masa lakabi wannan duka abubuwa ne waɗanda suke sun halatta kamar yadda in ka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene sunansa Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in kinayarsa Abul Qasim laqabinsa kuma nabiyullahi wa rasulullahi annabin Allah ne kuma manzon sa ne idan ka dauki Abu Bakar wannan kinayar shi ce sunan shi Abdullahi laqabinsa As-Siddiq kamar yadda in ka dau Umar kinaye shi Abu Hafs sunan sa Umar lakabin sa kuma Al-Faruq to shine anan yace ja'a rajulun min al-ansar yukuna Abu Shu'aib wani mutum daga cikin mutanen Madina yazo ana masa kinaya Abu Shu'aib fa qala li gulamin lahu qassab wato sai ya fada ga wani yaron sa mahauci wanda nama ne yake sayarwa idan aka ce kasab wato shine jazzar kenan mahauci sai yace masa inji alli qa'amin yakfi khamsatan minan nas yace shirya mun abincin da zai wadaci mutum biyar a gani ku ma'ana ya shirya masa abinci na musamman abincin da zai wadaci mutum biyar yace masa fa inni uridu an ad'u annabiyya sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsa kenan da yace ya shirya masa abincin da zai wadaci mutum biyar sai ya nuna masa illa da manufa game da wannan abinci da yasa ai masa shine yace domin ina nihin na gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine cikon wato mutum biyar kenan wanda nake nihin gayyata manzon Allah ya zama to shine kenan cikon na biyar din su sai yace fa inni qad araftu fi wajhihi al-ju yace domin naga alamar jin yunwa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa manzon Allah yakan ji yana jin yunwa wanda alamar mai jin yunwa anan gane ta ki a wuce a bayyane zaka ga yana hada fuska yana marhi yana tsamure wanda Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Idan mutum yana cikin murna da jin dadi, fuska takan nuna. In yana cikin damuwa, fuska takan nuna. To dan haka shi da ya kalli fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fahimci cewa manzon Allah yana jin yunwa. Dan haka sai ya je ya faɗa ga wannan yaron nashi mahauci, ya ce, maza, shirya min abincin da zai wadaci mutum biyar. Ya ce, domin ina nihin na gayyaci wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin jama'a, kenan ya zama shi ne cikon da biyar ɗinsu. Wannan yana nuna mana in za ka shirya abinci domin gayyatar jama'a, ka shirya abincin da zai wadace su. An gane ko? Kar ka yi abincin da bai kai ba adadin jama'ar da za ka gayyata. In za ka gayyaci jama'a, ka tabbata abincin da za ka tanada to zai iya wadata su. Don haka ya ce, yakfi khamsatan minan nas, wanda zai wadaci mutum biyar. Shine anan sai ya ce, fada'ahu, wato Abu Shu'aib sai ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato da mutane waɗanda suke tare da shi. Domin a wata riwaya kasancewar manzon shi wannan sahabi lokacin da yayi nihin gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ga manzon Allah tare da adadin jama'ar da suke tare da shi, su biyar ne. Don haka ya je ya ce a shirya masa abincin mutum biyar, sai ya gayyace su. Fa ja'a ma'ahum rajulun, wato sai wani mutum sai ya zo tare da su, kenan sai ya biyo su sun zama shida. Lokacin da aka iso wajen Abu Shu'aib, fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa masa, ya ce, inna hadha qad tabi'ana, wannan da kake gani ya biyo mu ne. An gane ko? Baya cikin kenan waɗanda ka gayyata. Inna hadha qad tabi'ana, wannan biyo mu ne. Fa in shi'ita an ta'azana lahu fa azallahu, in kaga damar bashi izini, bashi izini ya shiga tare da mu. Wa in shi'ita an yarji'a raja'a, in ku kaso ya koma to take yanke komawa zai, saboda baya cikin kenan in gayyata. Fa qala la, sai ya ce, a'a ya rasulullahi, maganar ya koma ma bata mata so ba. Bal qad azintu lahu, ya ce, ya rasulullahi, na bashi izini shi ma ya shigo. To wannan shine yake nuna mana dalili ne wanda yake cewa duk walimar da aka shirya, in dai baka cikin gayyata to bayya halatta ka je ka shiga. An gane ko? In dai baka cikin wanda aka gayyata, in ka je to ka tambayi wanda ya shirya walimar, ko kuma wanda yake wakilin shi, wana nazo ne domin ina da bukatar abincin nan, amma fa bana cikin wadanda aka gayyata, shin za a ban izini ko kuma in koma? In an baka izini ka shiga, in ba a baka izini ka juya, karka damu. Wannan shine ka'ida, saboda wannan abinci ba a yi ba da rabanka. In ko waɗanda suke talakawa ne, miskinai, waɗanda suke mabukata, wannan sawa'an an gayyace su ko ba a gayyace su ba, bukata ce ta kai su, wannan suna iya zuwa, in an ba su su karba, in ba a ba su ba kuma shikenan, kar su samu damuwa. A wajen gayyatar ne ba a buƙatar shi mai walima ya bambanta tsakanin mawadata da talakawa, wannan shi baya halatta. Amma duk wanda baya cikin kenan gayyatar ka, misali kai wannan walima da ka shirya, duka abincin mutum 30 ne ka shirya, to idan 10 suka karu, shin wannan abinci zai wadace su? Ba zai wadace su ba. Kenan wannan 10 da suka karu sai sun nemi izini. In ka ba su izinin shiga su shiga, in baka ba su izini ba to su koma. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka iso, manzon Allah ya ce masa, inna hadha qad tabi'ana, lalle wannan biyo mu ne. Fa in shi'ita an ta'azana lahu fa azallahu, in ka ga damar bashi izini ka bashi izini. Wa in shi'ita an yarji'a raja'a, in ku kaso ya koma to take yanke komawa zai, ba za mu bar shi ya shiga ba. Fa qala la, sai ya ce, a'a ya rasulullahi, maganar ya koma bata taso ba. Bal qad azintu lahu, balle na bashi izini shi ma ya shigo. A takaice wannan hadisi, duk da cewa da a can gaba ne kamar yadda malamai suka yi bayani, kenan babin ya kamata ya zo, saboda a cikin babuka da zamu iske waɗanda suke bayyana nau'ika na sana'a wanda ya halatta musulmi ya yi. Wannan shine a nan kenan ya ce, babu ma qila fil lahami wal jazzar, babin da ke bayani game da abin da aka faɗa game da mai sana'a siyar da nama ko bawa, ma'ana sana'a ce wadda take halattacciya. Kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana irin yanda sahabbai suke karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma dalili ne akan karrama dukkan wasu mutanen ƙurai masu daraja. Shine anan da ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana da bukata, ma'ana yana jin yunwa sai ya shirya masa abinci ya gayyace shi. Wanda akwai wani hadisi wanda shi ya shirya abinci, nau'in abinci ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so. Da ya shirya wannan abinci ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sai ya dauka sai ya ce wannan na Aisha ne, sai ya ce a barin ita bane yi dan kai ne. Manzon Allah ya ce to tunda Aisha ba za ta ci ba, ni ma ba zan ci ba. An gane ko mun yi bayani akan shi a darasin mu da muka wuce akan wannan hadisi a cikin Riyadus Salihin. To dan haka kasancewar wannan shi mutum biyar ne ya gayyata, amma na shida da ya biyo ba ya biyo manzon Allah sai da ya taka masa mulki kenan, sai da aka ba shi izini sannan ya shiga. Babu ma yamhaqul kadhibu wal kitmanu fil bay'. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري أنه قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيئهما وإن كتما وكذبا مهكت بركة بيئهما. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ke shafi albarka daga cikin ciniki. An gane ko? Shine ma yamhaqul kadhib wal kitman, abin da ƙarya da koyi aibi ke shafewa a cikin ciniki, ma'ana ita ce albarka. Duk cinikin da ya kasance a cikinsa akwai ɓoyan aibi ko kuma rashin gaskiya, to wannan ciniki Allah yakan shafi albarka a cikinsa. Shine anan malam sai ya koma shigo mana da hadisin Hakim ibn Hizam, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, mai saye da mai sayarwa suna kan zabi, in ma a tabbatar da ciniki ko kuma a fasa. Malam ya tafarraka, matukar ba su rarraba ba. Abu kala ko kuma manzon Allah iya abin da ya faɗa ya ce hatta ya tafarraka, ai ila an ya tafarraka, har a kai lokacin da za su rarraba, kenan cinikin yana nan, in ma a zartas ko kuma a tada. Sai ya ce fa in sadaka wa bayyana, idan mai saye da mai sayarwa suka yi gaskiya a cikin cinikinsu, wa bayyana, kowa ya bayyana hakikanin abin da ke gunsa. Shi mai kaya ya bayyana hakikanin kayansa, in mai aibi ne ya bayyana cewa akwai aibi, in lafiyayye ne ya bayyana cewa kayan nan lafiyayye ne, in original ne ya bayyana cewa gangariya ne, in kuma jabi ne ya bayyana cewa kayan nan fa ba na ƙwarai ba ne, jabi ne. Shi ma wanda yake mai saya ya bayyana hakikalin kenan abin da ke gunsa na kuɗi, in ma kuɗi ya ce ku nau'i kaza ne zan bada, in canji ne ya ce a canji a yau kaza yake kenan, a kan kaza kaza ne zan baka. Manzo Allah ya ce buri ka lahu ma fi bai'ihima, za a sanya albarka a cikin cinikinsu, wanda ita albarka abu ce wadda take hannun Allah, shi yake sanya ta a cikin abin da ya ga dama. Ubangiji ta'ala shi ne mubarak, ma'ana mai sanya albarka, ba wanda ya isa ya sanya albarka face Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai dai ka roke shi ya sanya albarka. Shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cewa na sanya maka albarka, sai dai ya roka ma Allah ya sanya maka albarka, ya ce barakallahu laka, ko ya ce barakallahu fika, ko ya ce barakallahu alaika, Allah ya sanya maka albarka. Amma baya cewa baraktu alaika, na sa maka albarka. Kaga kuskure ne a ce wani samun albarka, sai dai ka ce a wani roƙa mun Allah ya sanya mun albarka. Shine sai ya ce wa in katama, idan kwa wato suka buye aibi, wa kadhaba wato suka yi ƙarya a cikin cinikinsu, manzo Allah ya ce muhikat barakatu bayyihima, za a shafi wato albarka ta cinikinsu, ma'ana Allah zai shafi albarka. kai da ka sayar da wannan kaya kudaden ba za ka amfana da su. Ubangiji ta'ala zai jefa asara da tabewa a cikin su, koda wata asara ba ta fada ba, to Allah zai haramta maka amfana da wannan dukiya da ka tara, saboda ka tara ta ne ta hanya haramtacciya. Shi wanda ya sayi wannan kaya in har yayi ƙarya a ciki, shi ma Allah zai haramta masa amfana da wannan kaya. Dan haka ita ku albarka ba ta tabbatar suwa ba a cikin abu wanda yake dan kadan face sai ya yawaita. In ma kadan ne ta tarsu a cikin shi, to amfanin sa sai ya yawaita. Kenan anan abin da ke shaye albarka a cikin ciniki shine ƙarya da koyon aibi. Rashin fadar gaskiya kenan nau'i wanda yake na yaudara. Babu qawli Allahi azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala haddathana Adam wa ibn Abi Iyas qala haddathana ibn Abi Dhi'b qala haddathana Sa'id ibn al-Makhduri an Abi Hurairah radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu qala لا ياتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال من الحلال ام من حرام. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wataala, ya ayyuhal ladina amanu, ubangiji ta'ala yace ya ku wadanda kuka gaskata ubangijin ku, kuka gaskata manzannin sa, la ta'kulu riba, ubangiji ta'ala yace kada ku saki ku ci riba, adhafan mudha'afa, linki balinki. An gane ko? A Hausa in aka ce linkin balinki, ma'ana kenan ribi ribi, ma'ana linki saman linki. Shine Ubangiji ta'ala yace la ta'kulu riba, kada ku ci riba, adhafan mudha'afa, ma'ana linkin balinki. Ubangiji ta'ala sai yace wattaqullaha, ku ji tsoron Ubangijinku, ku tsara dokokinsa, duk abin da ya hane ku game da aikatawa ku hannu, duk abin da yace ku yi ku yi, la'allakum tuflihuna, dan ku rabauta da abin da kuke so kuke kauna a rayuwar ku ta duniya da makomar ku lahira. Wannan aya malam ya shigo da ita domin nuna mana haramcin cin riba. An gane ko? Wanda kamar yanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa, wato dangane da tafsirin wannan aya ya rawaito daga Zaid ibn Aslam, yake cewa kana riba fil jahiliya, ita riba a jahiliya kafin zawar musulunci yanda take. Idan mutum yana da wani haƙƙi akan wani, haƙƙin da aka riga aka yanke masa lokaci, ma'ana in wata ya mutu zan baka, misali mu yi ciniki da kai, na sayar maka da wannan salula jika goma, idan wata ya mutu ka dau albashi zaka ba, wata da ya mutu nazo karbar kudi kace a bani da halin biya yanzu, dan haka jinkirta min zuwa wata na gaba. Sai yace to bazan jinkirta maka ba zuwa wata na gaba, sai na dada maka wani abu. Sai yace masa ba matsala, wata na gaba kenan jika 11 zaka ba. Idan wata na gaba ya zo ban samu halin biya sai wata na gaba, sai ka ce to ya koma shika 12. A kullun kenan zamani yana ja, kenan kudi yana kara linkuwa, shine yace aba'afan mubafa, linkin balinki. An gane ko? Amma ba yana ayar ba tana nuna cewa in wani dan kadan ne aka dora cewa ya halatta, kamar yanda wani karkataccen malami ya fito a yi mai yake ba mutane fatawar cewa wai irin bashin da bankuna suke badawa ana ai halattaccen banki bashi ne, saboda abinda suke dorawa dan kadan ne, bai wuce ba a jika 100 a dora maka kamar jika 10, kada ka kawo jika 110 ko jika 120, wai abinda ya zama haramu wai linkin balinki, tunda Allah ya ce la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Kaga wannan haramu haramci yake hadita ma jama'a. Wallahi wanda da yawa daga cikin ƴan uwa daga can yamai sun kiraye mu akan cewa wai shin abin da yake faɗa haka ne, wai har ba da lambar waya yake. Shi kuma a ka'ida in jikka 100 na ramta maka, haramun ne in ce lokacin da zaka dawo jikka 100 da dala 1 zaka ba, wannan dala 1 in na amsa haramun ce. duk abin da Allah ya haramta kadan kin shi da yawan shi haramu ne anan da Allah ya ce kada ku ci riba ya kumu mene abu afan muza'afan dinkin balinki irin yanda ya kasance ne a jahiliya yanda bashi dan kadan sai kaga an waye gari in shekaru suka ja ya dillinku yanzu kaddara cewa yau banki ta baranta maka jika goma to wannan jika goma kaddara cewa in ta shekara goma nawa za ta koma kudaden sai ya kai baka iya biya a duk shekara lokaci yana jiya in lokaci yayi naka biya in ka kasa biya har lokarin linka maka za a yi shi yasa ai kasashen turai ko kuma mu ce banki ta duniya da take ba irin kasashe waɗanda ake kiransu talakawan kasashe wanda ba talauci kasashen mu ba kasashe bane ba waɗanda suke na talakawa illa kasancewar talaucin ne da ƙarfi da yaji aka dora mana shi muna da arziki muna da hanyoyi waɗanda suke na samu illa kasancewar fasaha ce da rashin adalci wanda kasancewar suka yi karanci a cikin za a ba ku bashi amma a kullun za a yi ta dindinka wannan bashi a yi ta dindinka shi a yi ta dindinka shi sai an waye gari a ce wai kun kasa biya sannan sai a ce an yafe muku wani bangare kuma in aka yafe muku hallo dauka za a yi a ba ku kuma shi irin wannan bashi nasu yau in ka tashi ka je ka biya sai a ce ai ba a bukatar ka amsa ai akwai wani shugaba a nan Najeriya da yace zai biya ka ce ba a bukata a yanzu ka zo ka ce zakka biya ba a biya ba so ake kawai wannan bashi a kullun yayi ta lullun kuwa saboda kullun dai zaman to a kaskance kake sai yanda aka yi da kai sai shirdin da aka gitta maka to shine anan su a jahiliya in aka ramta maka kudi shi hankalinsa ko tashi baya yi in lokacin biya yi in baka biya ba kara maka zai ya kara maka ajali sannan kuma ya kara maka hallo su kudi akan haka shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce aba'afun muba'afa wato linki ba linki to shi ne a nan malam sai ya shigo da hadithin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun wato lalle wato wani zamani zai zo ga mutane kenan abinda zai zo gaba ne manzon Allah yake ba da labarin abinda zai zo gaba wannan sai ta hanyar wahayi domin gaibu ne gaibu ko hanya daya ce ake iya sanin shi shine ta hanyar wahayi da Allah yake turo ma manzanninsa kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yudli'akum 'alal ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Ubangiji ta'ala baya nuna muku wani al'amari wanda yake na gaibu amma yakan zabi wanda ya so daga cikin manzanninsa sai ya bashi labarin cewa abu kaza nan gaba zai wakana to shine anan manzon Allah yake cewa la ya'tiyanna 'alan nasi zamanu manzon Allah yace lalle wani zamani zai zo ga jama'a la yubadil mar'u bima akhadha al-mala wato mutum ba zai kula dangane da hanyar da zai riki dukiya baka tsayawa ka kula ka tantance ta hanyar da dukiya za ta shigo maka amin al-halali amin haram shin ta hanya ce wadda ta halatta ko kuma ta hanya ce wadda bata halatta ba yanda jama'a suke galibi a yau kawai iya abinda mutum yake tunani a samu dukiya sawa'an wannan dukiya ta zo ne ta hanyar da Allah ya halatta ko kuma ta zo ne ta hanyar da Allah ya haramta wannan duka shi bai dame shi ba in dai a samu shi komai ana iya yi wannan yana nuna mana kasancewar alama daga cikin kenan alamomi na tashin alkiyama karshen duniya yanda mutane ba ruwansu da tantancewa game da dukiya shi ne abinda suke bukata dukiyar ta shigo hannu kamar yanda suke cewa alhalalu ma halla fi jaybi in aka ce halak wato abin da ya shiga aljihunka shine halal an gane ko kenan aka ce haram abin da bai iso hannunka ba duk abin da bai iso hannunka a wajensu shine haram dan haka ita riba abin da suke kiranta fa'ida suke kiranta maimakon riba sai su ce mata fa'ida su kuma malamai suna da ka'ida suka ce al asma'u la tughayyiru al haqa'i sunaye ba sa canza wato hakikanin abu abinda Allah ya hadatta dan an canza masa suna wannan suna baya fitar da shi daga hakikanin shi na halacci duk abinda Allah ya haramta ko suna dubu aka masa wannan sunaye dubu ba sa fitar da shi daga hakikaninsa shine yace la ya'tiyanna 'alan nasi zamanu manzo Allah yace lalle wani zamani zai zo ga mutane la yubali almar'u manzon Allah yace mutum ba zai kula ba bima akhadha almal wato ta hanyar da zai riki dukiya amin alhalal shin wato ya samu dukiyar nan ne ta hanyar da Allah ya halitta amin haramin ko kuma ya same ta ne ta hanyar inda Allah ya haramta a takaice kenan wannan yana nuna mana ita riba ko mun kankanta ta haramu ne domin anan ubangiji subhanahu wata'ala hani ne yama bayansa babu akilir riba wa shahidihi wa katibihi wa qaulillahi ta'ala alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man aada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج الواسطي العتكي عن منصور هو بن المؤتمر عن أبي الضحى عن مسروق هو بن الأجدى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا وتوانا بابيني وانك بياني كمدى أبنده زولة منزان الله صلى الله عليه وسلم wato ne girman laifi da irin ukuba ta wanda ke cin riba wa shahidihi da wanda yake shaida wa katibihi da wanda wato yake rubutawa kenan akan bashi wanda yake nin riba da shi wanda yake mai cin an gane ko idan aka ce akilur riba shine kenan wanda yake karba wa shahidihi kenan da wanda yake mai shaida wanda zai rubutawa na dan wane ya dau bashi kaza an gane ko wanda zai yi shaida wa katibihi da wanda zai rubuta shine anan malam ya shigo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine yace da bayani game da fadar Allah tabaraka wa ta'ala alladhina ya'kuluna ar-riba ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda wato suke cin riba la yaquna idan kiyama ta yi ba za su tashi ba a lokacin da jama'a suke tashi daga cikin kaburra domin idan aka yi gusa ta tashi gaba ɗaya jama'a za su fito daga cikin kaburra wato da gaggawa kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an yinin alkiyama yini ne wanda jama'a sukan fita daga cikin kaburra wato da gaggawa idan aka yi wannan gusa ta tashi to su masu cin riba ubangiji ta'ala ya ce la yaqumuna ba sa tashi a wannan yini illa kama ya qumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas face sai kamar yanda mutumin da shaytani ke bige shi yakan fadi yakan yi falfadiya wato asaladiyar shafa ta shaytani kamar misali a Hausa wanda ake kira kenan mai gorin jakki wanda mutum zai tashi yana faduwa yayi nan bayya gaba bayya baya ya ringa katantanwa a gu daya to haka kasancewar duk wanda yake cin riba hukuma ta farko wanda zai hadu da ita a yinin alkiyama, wanda ta hanyar nan kuma za a gane mai cin riba, shine Ubangiji Ta'ala ya ce la yaqumuna ba sa tashi illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytan, face sai kamar wanda shaytani ke bige shi min al-masi a sanadiyar shafar da ya masa, ma'ana irin mai falfadiya. Zalika Ubangiji Ta'ala ya ce wannan hukuma bi annahum dumin su qalu sun ce innamal bay'u mislu riba, to ai ciniki ci da riba ai duk ɗaya ne ba su da bambanci. Menene bambancin in yanzu zan sayar maka da wannan kaya in ce zan sayar maka da shi jika goma sha ɗaya, da kuma in na baka shi a jika goma in lokacin biya yayi ka kasa biya in ce sha ɗaya za ka bi, menene bambanci? Ca suka yi innamal bay'u mislu riba, ai ciniki kwatancin riba ne, dukkansu ba su da bambanci. Allah ya haramta musu abu, a'a shaytani ya musu wahayi sun ce ai babu bambanci, duk ɗaya ne, jama'a ne ba su gane ba. Kamar yadda wani dan uwa yake ce mu cikin satin nan muka yi waya da shi, bashi ne za a bashi a banki, sai yake tambaya dangane da wannan halaccin bashi, na nuna masa cewa baya halatta. Shi shauda jins ɗin sai yake ce masa zan baka iyar miliyoyin da kake bukata, abinda za a dora na kudin ne zan cire daga aljihuna in kara, amma wannan kudi in aka je aka yi kasuwa ne kuma sai a hudda mun kaso na riba. Nace to na da yarda na amince bashi ne zai baka, amma ai ya san da asara a ciki, in ba a ci riba ba ai zai dau asara ko a kudin da ya baka. Yace a asara ko ni zan dauka, shi dan kasuwar da aka dau kudin aka bashi. To kaga wannan wani wayo ne wai da dibara, abinda Allah ya haramta ake son a maida shi halal. Shi ba ya dauke ba bashin ya bashi, a wai shi zai dauke nan abinda ita banki za ta dora, shi kenan shugaban bankin shi zai dauka ya dora. Shi iya abinda suka yi lissafi miliyoyi kan zai bashi. Idan ya je kenan za a yi kasuwa, abinda aka samu na riba kenan shi sai a hudda mishi kasan shi. Nace to amma idan ba a ci riba ba kuma ai dole zai dau asara ko? Sai ya ce a wai asara kuma shi dan kasuwar shi ne zai dawo asara in an yi faduwa. To wannan kasancewar shi haramu ne, riba ce. Kamar yadda kuma wani sado da suka biyo a yau, maimakon misali banki ta ɗauki bashin miliyan 100 ta baka, ka yi oda ta shinkafa, sai ita bankin wai ita za ta je ta yi odar shinkafa ta miliyan 100. Wannan shinkafa ta miliyan 100 misali sai ta baka ita a miliyan 120 ko miliyan 110, a sanya maka lokaci. In ta kawo bakin ruwa kenan kai kuma daga can zaka je kai zaka dauko ka kawo kayanka. Shin anan banki tambayar da muke, yar kasuwa ce shinkafa take saidawa? Ba ta sayar da shinkafa. In ba dan zaka dau wannan shinkafa, banki za ta sayo wannan shinkafa ta juge? Don haka wannan shine nau'in cinikin da malamai suka ce kayan sayarwa ne aka kawo, ga ya jika goma, kana so bakka da kudin saya, sai in ce wani saye shi jika goma, ni in wata ya mutu zan baka jika goma sha biyu. Shin ka yi niyyar sayan abu? Ba ka yi niyyar saya ba, in ba dan zan baka wannan riba ba, ba yanda za a yi ka saya. Kenan kaga a nan maimakon jika goma ce da za ka bani rance a sai ta zama jika goma sha biyu. Sai a ce a sai dai ka je ita banki ita za ta baka komin in kaya kaza za ka biya ta. Wannan duka wani salo ne da wayo da dubara na Yahudu a kansu halitta ma kansu abinda Allah ya haramta. In kuɗi za ta ɗauka ta baka ka je ka yi kasuwa, lokacin da suke buƙatar kuɗinsu suka ka kawo musu iya abinda suka baka ba tare da an ɗora maka daidai da dala. Shi bashi da ake yin shi ana yin shi ne don taimakekeniya, ba don wani ɗora, ba don wani amfani ba. Duk bashin da zai janyo wani amfani haramu ne. In zan baka bashi, in baka bashi fi sabilillahi, ka je ka yi amfani da wannan dukiya ka samu naka, ka maido mun gwargwadon abin da na baka. To shine a nan su suke cewa innamal bay'u mislu riba, ai ciniki kwatancin riba ne, da shi da riba a duk daya. Wa ahallallahu al-bay'a, Ubangiji Ta'ala ya maida musu martani ya ce Ubangijinku ya halatta saye da sayarwa, wa harrama riba, ita ko riba Allah ya haramta ta. Kenan maganar ku ta cewa ciniki da riba duk ɗaya ne, wannan wahayi ne na shaytani. Shi cinikin shine Allah ya halitta, amma riba Allah ya haramta ta. sai yace faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, duk wanda wa'azi ya cin masa daga wajen ubangijinsa, aka karanta masa alqur'ani, aka karanta masa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka nuna masa illar riba, aka nuna masa abu ce wanda Allah ya haramta, ga irin uqubar da Allah ya tanada ma bi cin riba a gobe kiyama, fantaha ya hanu ya dena. Ubangiji ta'ala ya ce falahu ma salaf, duk abin da ya wuce na dukiya wannan nashi ne, ma'ana duk abin da ya gabata ba maganar sai ya tsare hannun shi daga cikin wannan dukiya gaba ɗaya da ya tara, wannan ta zame masa halak. Wannan kenan ana maganar mutumin da bai san haramcin riba, an gane ku, bai san da cewa Allah ya haramta ya nemi dukiya ta wannan hanya, in wa'azi ya cin masa to wannan duk abin da ya tara halak ne. Amma yau mutum ya san cewa wannan abu ne a haramtacce, Allah ya haramta, ya zo yana yi, wannan ko ya tuba kasancewar wannan dukiya ba ta zamanto ba halak, saboda daman ya san da haramcin abin ya aikata. Shi ne ya ce falahu ma salaf, sai ya ce wa amruhu ila Allah, lamarinsa kuma na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa man ada, wanda ya koma kenan bayan ya san haramcin abin ya koma ya ci gaba da yi, fa ulaika ashabun nar, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne ‘yan wuta idan kiyama ta yi, kun fi ha khalidun, Ubangiji ta'ala ya ce kuma su masu dawwama ne a cikin wuta. An gane ku, domin duk wanda ya halatta haram wannan ya kafirta, kuma makomarsa ita ce wuta zai dawwama. In kwa kenan yana yi ya san da laifi ne ya ƙi denawa, wannan in kiyama ta yi ya cancanta a shigar da shi wuta idan Allah bai yafe masa ba. Wannan aya kadai ta isa wato ta tsoratar da wato musulmi game da duk abin da ya shafi riba. Shine anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa yayin da karshen suratul baqara wato ta sauka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci ya karanta ma jama'a waɗannan ayoyi, sune ayoyin da suke bayani game da haramcin riba kenan. Summa harrama tijara, sannan manzon tijara ta fi kamari, sannan manzon Allah sai ya haramta ma mu'minai wato kasuwanci na giya. An gane ku, su ayoyin suna bayani game da haramci na riba, kuma sannan manzon Allah ya kara musu bayanin cewa kasuwanci na giya ma haramun ne daga yau. To shine anan malam sai shigo da hadisi na biyu a baban, wanda ke bayani game da irin azabar da Allah ya tanada ma mai cin riba, shine hadisin Samura ibn Jundub, Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, ra'aytu laylata rajulaini, manzon Allah yace daren jiya, manzon Allah yace na ga wasu mazaji biyu nayi mafalkin su, atayani suka zo mun, fa akhrajani ila ardin muqaddasa, suka kama hannuna, ɗaya kama hannun shi nan, ɗaya kama hannun shi, kamar yadda yake cikin riwaya. Manzon Allah ya ce suka fita da ni zuwa ƙasa mai tsarki, an gane ko, fan falaqna hatta ataina ala naharin min dami, manzon Allah ya ce muka ringa tafiya har muka iso wata ƙorama ta jini, fihi rajulun qa'im, a cikin wannan ƙorama manzon Allah ya ce akwai wani mutum a tsaye, a wannan ƙorama ta jini akwai wani mutum a tsaye, wa ala wasatin nahari, a tsakiyar ƙoramar kuma manzon Allah ya ce rajulun, wato akwai wani mutum, baina yadaihi hijara, wato akwai duwatsu a gabansa, fa aqbala rajulun ladhi fi nahar, wato mutumin da yake cikin wannan ƙorama ta jini, manzon Allah ya ce fa aka bada sai ya gabato yana famar ya fito daga cikin ƙoramar, fa idza arada ar-rajulu an yakhruja, wannan wanda yake cikin ƙoramar in yayi nihin fitowa, yana hutu kenan zai fito, ramar rajula bi hajar fifihi, shi wannan wanda ke da duwatsu a gabansa sai ya jefa ma wannan wanda yake cikin ƙorama ta jinin mai famar fitowa, sai ya jefa masa dutse a cikin baki, faraddahu haythu kana, sai ya maida shi inda yake can cikin ƙoramar, faja'ala kullama ja'a li yakhruja, sai ya hadu a duk lokacin da yake hutu, yana nihin ya hutu, in ya kusa sai ya dau wannan dutse sai ya jefa masa a baki, sai ya koma can inda yake a farko cikin ƙoramar. Shine yace rama fifihi bi hajari, sai ya jefa masa dutse a baki fa yarji'u kama kana sai ya koma kamar inda yake. Manzo Allah yace fa qultu sai na fada ga waɗannan mutane biyu wanda muke tare da su nace ma haza wannan ko menene ko kuma man haza wannan ko wane ne ma'ana wace azaba ce ake masa. Fa qala sai yace mun allazi ra'aitahu fil nahar wanda ka ganshi a cikin wannan kurama yana hutu yace akidu riba wato mai cin riba ne hangane ko mai cin riba ne in aka ce akidu riba kenan shine wanda yake mai karba wannan a gaba kuma zamu iske da wanda yake mai badawa da yake ita hukumar ta hada da shi wanda yake amsa da shi wanda yake badawa to wannan nauyin hukumar Ubangiji subhanahu wataala ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana raye kafin ya bar duniya sai da Allah ya nuna masa gashi a cikin kurama ta shige wal iyazu billah dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.